Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna yabo muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan yammaci na Litinin 10 ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 7 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Ci gaba da darussanmu na wannan wata mai albarka a tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muke bin littafin Malam Abdulrahman ibn Nasir As-Sa'idi. Jiya cikin darasinmu mun karanta abinda malamin ya rubuta mana na sharhin abin da ya auku tsakanin Annabi Ibrahim da kuma wannan mutumi mai mulki wanda ya ja da shi dangane da rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma na ambata mana cewa insha Allahu yau, kafin mu je ga aya ta gaba wadda ita ma mai alaka da ita a wannan babi ta munazara da mujadala, ko kuma maganar waɗanda suke inkarin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙudurarsa akan yin wani abu, za mu ji wasu daga cikin fa'idoji kamar yadda muka saba, wanda shi ne a fahimta ta dai babban darasin da za mu ɗauka daga karanta waɗannan ayoyi, domin mu samu dama mu ma mu ga abin da za mu iya aikatawa na aiki a ciki. Fa'idoji da suke da alaƙa da waccan aya da ta gabata dangane da wato muhajja da ta auku tsakanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da kuma wannan mutumi mai mulki a zamaninsa. Daga ciki fa'ida ta farko da malamai suka ambata, annal muhajjata li ibtalil batili wa ihqaqil haqqi min maqamatir rusuli, cewa al muhajja jayayya cene na cene buga hujjoji, wannan ya kawo hujjarsa, wannan ma ya kawo tasa, a duba a ga wanne ne ya fi ƙarfin dalili, kuma a ɗau ra'ayinsa a tafi zuwa ga abin da ya tafi gare shi domin manufar ruguza ƙarya da tabbatar da gaskiya. To yin haka yana daga cikin maqamin annabawa da manzannin Allah. Manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da annabawa, ko musamman ma dai manzanni, domin su ne suka yi jayayya, suka ja da ko mutanensu suka ja da su. To za mu ga manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo zuwa ga dan adam a tarihi babu wanda ba a samu irin wannan tane na tane din tsakaninsa da mutanansa ba kuma duka akan wa za a bautawa don haka wannan abu ashe ba bako bane manzanni sun saba yin sa mun lura da abin da ya auku tsakanin wannan mai mulki da annabi Ibrahim shine da'awar yin wani abu daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala yake annabi Ibrahim ya ce masa to ai ga kaza ubangiji na dai shine yake rayar da mai rai ya bashi rai mai matar da wato mai karbar ran wanda ke da rai ya mutu sai shi ma ya ce ai shi ma yana haka to wannan ya nuna ashe ana irin wannan tattaunawa din akwai damar da za ta samu kage dai annabi Ibrahim ko zuwa yayi fadarsa ko kuma shine ya kira shi kuma a ina suka hadu yayi magana yaji shi ma yayi magana yaji wannan abin da zamu dauka kenan na darasi na farko a ciki cewa manzanni ashe suna tattaunawa da mutanansu wannan ya kawo hujja wannan ma ya kawo hujja Allah subhanahu wataala ya gaya mana labarin annabi Nuhu yadda mutanansa suka yi ko har suna ce da shi qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta minas salihin suka ce kai annabi Nuhu ko dake kai Nuhu haka suke cewa mu ne zamu ce annabi Nuhu saboda mun yadda da annabcin sa su ba su yadda ba suka ce kai Nuhu ka ja da mu fa ka yawaita jayayya da mu kai ka zo mana da abin da kace zaka zo mana da shi din da gaske kake yi me yace zai zo da shi zai zo musu da ayoyi ayoyi nan ana nufin halaka za ta zo musu in ba su imani ba kun ga wannan ya nuna mana ashe an samu musayin yawo tsakanin annabawa da mutane a har yanzu annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma tsakaninsa da mutanansa kamar wannan dai misalin dai ya ishe mu hakanan maganar da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake da Allah madauki ya saukar masa ayoyi akan waɗanda suke mujadala akan waɗanda ba akan hanya daidai ba yake gaya wa mutane ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ku waɗannan mutane gashi kuna jayayya da su kuna kare su a wannan rayuwar duniya har yake cewa a ran tashin alkiyama kuma gaban ubangiji wa zai jayayya da su haka ma'ana dai shi ma nan akwai jayayya tana ukuwa banda nan mun lura da abinda Allah madauki ya faɗa dangane da annabi Ibrahim har yanzu yana cewa wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi bayan ya kawo yadda akai muhajja shi ma irin wannan jayayyar akan tabbatar da ubangiji ku duba ku ga yadda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hatta kai dan ya tabbatar wa mutanansa rububiyar ubangiji cewa Allah shine mahalicci shi ya cancanta abauta masa har sai da ya faɗi wasu abubuwan da zahirin su zaka ga kamar laifi ya aikata da ya nuna lokacin da falan ma janna alaihi laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi yayin da dare ya lullube dare duhun dare ya zo ya duba ya ga taurari sai ce wannan shine ubangiji na yayin da taurari suka bace bayan wannan lokaci falan ma afala qala la uhibbu al-afilin da suka gushe daga matsayinsu suka bace bayan wani lokaci sai ce ani bana son wanda yake zuwa ya tafi dan ya nuna musu mai ku da kuke daukar irin waɗannan abubuwan abun bauta ashe wannan bai cancanci a dauke shi abun bauta ba tunda gashi ya zo ya tafi wanda ke zuwa ya tafi to ba a daukar sa abun bauta abin da yake so mu dauka anan shine ashe annabawan suna sauraron mutane har su gaya musu magana in kuma mutanen suka faɗa su ma suna mai da amsa har aka je ya ga wata ya fito shi ma ya ce wannan shine ubangiji na yayin da wata shi ma ya buya baya nan yake cewa ya ubangiji in baka shirye da ni ba zan zama cikin batattu ya ga rana ta fito ita ma ce a wannan shine ubangiji ne shine mafi girma ma yayin da ta kauce shine sai yake cewa mutane kai ni fa na barranta daga abin da kuke bautawa ni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikin sannan kuma wa hajjahu qaumu har zuwa karshen kissa bayan an gama wannan sai Allah madauki ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ashe hujja sai Allah madauki ya bashi ashe kenan tattaunawa da wanda aka saba da su a musanyen ra'ayi ba matsala bane muddin babu nufin cin mutunci a ciki kuma muddin manufar ita ce a tabbatar da gaskiya sannan a rusa ƙarya wannan abu ne da annabawa sun saba shi Allah madaukaki ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa akthara tafsir wa ahsana tafsira ashe kenan mutane suna zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwatance da wani abu da suke ganin kamar hujja ne har Allah yake gaya masa ba za su zo maka da wani abu sai face mun zo maka wato da abin da yake wato gaskiya sannan kuma da abin da yake yafi cancantar abishi a matsayin tafsiri ma'ana mafi kyau wannan dangane da manzonmu sallallahu alaihi wasallama kenan sannan mun ga yadda Allah subhanahu wataala ya tura annabi Musa da annabi Harun su je wurin Fir'auna su tattauna da shi har aka samu musanyan yawo shi ma suratul shu'ara Allah madauke ba mu labari qala fir'auna wa ma rabbul alamin fir'auna ne tambaya wane ne ubangijin talikai da kake cewa ubangijin halitta ubangijin duniya baki daya annabi Musa ya gaya masa shine ubangijinku da ku da iyayenku shine kaza ya lissafo duk da haka fir'auna bai imani ba a takaice dai wannan mujadala tana gudana tsakanin annabawa da kuma mutanen su a banda wannan har yanzu ya tabbata a hadisi da malamai suka inganta shi musamman Malam Albani a hadisin da Abu Dawud ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa jadilul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum jadilu al mushriki ku yi mujadala da mushrikai ku ja da su da dukiyoyinku da rayukanku da kuma harsunanku ku yi amfani da harshenku wajen kiran mutane zuwa ga abin da ke shine daidai don a tabbatar da gaskiya sannan a rusa abin da ke shine ƙarya wannan Abu Dawud ya rawaito shi Malam Albani a cikin sahih sunan Abi Dawud hadisi na 2186 ya ambace shi cewa hadisi ne sahihi banda wannan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wanda zaka iya cewa a maqamin khulafa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka fara ganin ya sunnanta wannan tsari waɗanda suka karkace daga hanya a je a taro su a tallafo su a tattauna da su a ji hujjojin su a ba su gaskiya ma'ana a nuna musu gaskiya dan su zo su bita lokacin da khawarijawa suka koma garin Nahrawan suka kafirta kowa suka koma Harura da farko tukuna kafin ayyakin Nahrawan sannan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an ya tura Abdullahi dan Abbas yace je tattauna da waɗannan khawarijawa kun san dai me ya faru wannan mun sha magana akai khawarijawa da suka zo suka kafirta Ali dan Abi Talib radiyallahu ta'ala an suka kafirta Muawiya suka kafirta duk wanda ke tare da su suka koma wani kauye Harura suka ce duk wanda bai biyo su ba ya bi ra'ayin su to kafiri ne kowa kafiri ne banda su a lokacin nan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sai tura Abdullahi dan Abbas mun san kuma wane ne Abdullahi dan Abbas wajen ilimi da addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa ta sanin fassarar alqur'ani da kuma fahimtar addini yaje ya same su tambayar farko da yayi musu ita ya ku waɗannan mutane ma za ta tanqimuna ala ibn rasuli ala ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me ya hada ku da dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuke ganin laifin sa har kuka kafirta shi suka ce na farko yayi yaki amma bai kama kamammun yaki ba ma'ana an yi yaki da shi suna mai ishara ne zuwa ga yakin Jamal Talha da Zubair da Aisha radiyallahu ta'ala anhum sun fito domin neman sulhu abu ya rikice ya koma yaki da gefen Ali da wasu daga cikin gefen su shine sai khawarija suka kafirta Ali cewa dan me yayi yaki wanda a wurin su kafirai ya yaka amma kuma yaki ya kama su a matsayin kamammun yaki a cikin maganganun da ya faɗa da tsawon su ba sai na ga mana ba saboda kissar doguwa ce a lokacin Abdullahi ibn Abbas yake cewa yanzu zan tambaye ku ku inda ku ne kuka yi yakin da waɗannan mutanen daga cikin waɗanda za ku kama kuma a kamammun yakin a ce kun kamo Aisha tana cikin kamu a ce ta zo hannunku a matsayin kamammiya a wajen yaki za ku aikata abinda kuke aikatawa ga bayin ku mata da ita in kun samu a wurin yaki alhali ku Allah a nassin Qur'ani yace ummukum ko wa azwajuhu ummahatuhu kaga ashe Aisha ummul mu'minin kamar da alqur'ani Allah madauke ga mana sai Abdullah ibn Abbas yace za ku aikata abinda za ku aikata da kamumin yakin kuri batattun yaki mata in kun kamo su za ku aikata da Aisha irin wannan abu sai suka ce a ina ba za mu aikata ba saboda me su da ma masu bin nassin qur'ani ya faɗa abu to za su kama suka ce a gashi nan nassin qur'ani cewa uwarmu ce ya za a yi mukamata kuma matar manzon mu ce sallallahu alaihi wasallam a lokacin adadi mai yawa daga cikin su suka tuba daga jin wannan to kun ga wannan menene tattaunawa ce ta jawo ashe duk mutumin da ya karkace daga hanya tattaunawa da shi ba laifi bane a tattauna a duba wai kai ta wace mahanga kake kallon qur'anin nan ta wace mahanga kake kallon hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun ba na tashin hankali bane ba na rikici ba ba yaki ne tsakanin kai a matsayin ka na wani mai wa'azi da kuma shi a matsayin sa na wani wanda bai dada ra'ayinka ba a'a ka dauke shi a matsayin tattaunawa ce tsakanin gaskiya da ƙarya in ko gaskiya ake so to za a bi ladubba za mu ji wasu daga cikin ladubba insha Allah da za mu karanta akan wannan a banda wannan daga cikin abubuwan da to ba laifi mu je iya ladubba saboda wannan ne kawai darasin da za mu dauka a wannan mas'alar ba mu wuce zuwa ga wasu mas'aloli din a daga cikin ladubban da ake so in za a tattauna da abokin tattaunawa sawa'u musulmi ko ba musulmi ba babba alazimci abinda Allah madaukake umarce mu a cikin alqur'ani Allah madauki yace wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kar ku yi jayayya da ahlal kitab sai da wadda take ita ce mafi kyau ma'ana hanya da take ita ce mafi kyau kuma daga cikin tarbiyyar dama da Allah madauki ya gaya mana a cikin alqur'ani wa qulu lin nasi husna ku gaya wa mutane kun ga ba ce waye wa qulu li ikhwanikum min almu'minina husna ballan kana kace iyan mu'minai za a gaya wa kalma mai kyau ba a'a komai kafircin kafiri to ka gaya masa kalma mai kyau wani kafiri ne kai fir'auna a abinda muka karanta a qur'ani babu amma Allah madauki yace wa annabi Musa da annabi Harun me fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha malamai kullun suna kawo wannan maganar kuma suna jin dadin kawo ta amma ya laita a ce a aikace a ƙasa muna aiki da wannan wajen magana da junan mu ma ballantana waɗanda ba musulmi ba wannan fa ba musulmi bane aka ce wa annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana Musa da annabi Harun aka ce masa in sun je gun wannan kafirin da yafi kowa kafirci ku gaya masa magana layyinan magana mai taushi magana mai taushi in za a gaya wa fir'auna fir'auna dukkan garewarsa da yace shi ubangiji ne yace kaza bai ma san wani ubangiji ba ga mutane ban da shi duk wannan ya faɗa gashi Allah madauki ya ga mana Qur'ani amma Allah yace in an je wurin sa a gaya masa wace irin magana zagi da cin mutunci ba a san wannan da haka ashe ba hanyar annabawa bace ba kuma hanyar wai matsorata bace maganar misali mutun ya faɗi kalma mai sauki din a wannan ita ce hanya ta manzanni hanyar annabawa hanyar da Allah yake so a isar da sakon sa tunda sakon da ya dama na waye na Allah ne ba wai wani abu ne da zaka yi wani winning wani yaki a ce kai ne ka ci nasara ba duk abun ba naka bane addinin nan na Allah ne ka nutsu ka kwantar da hankalinka abinda kake so shine wani ya shiryu don haka ya zama cewa kana magana billahi hiya ahsan mu duba ladabi ko kuma lafazin da Allah madauki ya amfani da shi dangane da ahlul kitabi da Allah madauki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu ali imran yace qul ya ahlul kitabi kace musu ya ku ma abuta littafi yahudu da nasara wanda aka ba wa littafi a baya ma'ana kafin mu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wadda take daidai da mu da ku muna bukatar ta da mu da ku ita ce tushen mu da mu da ku in ba ita ba addinin kowa mece ce Allah na abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wannan shine sakon da Allah yake ga yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga yawan ahlul kitabi kaga ashe ba wai tsakaninsa da ahlul kitabi zagi ne da cin wannan fa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke da iko a Madina in yaga dama zai iya kore su kamar yadda daga baya kore Yahudawa to ballantana mutumin da yake da'awa a zamanin da ba musulunci ne yake shugabanci ba ba musulunci ne yake jagoranci ba shine ke rinjaye ba wajen tafi da rayuwar mutane kaga ashe a wannan lokaci mutum yafi bukata da ya zama yana tausasawa da lafazinsa kun fahimci wannan abu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake shine da iko in annabi Musa a lokacin da Allah madauki yake goyen bayan sa cewa ga abin da zai je yayi kuma da karfin Allah da taimakon Allah su akwai annabi akwai mala'iku za su kare su ma in an taso za a yi musu wani abu amma an ce su faɗi kalma mai sauki to ina ga kai duk baka da abin da a duniyance baka da karfin da zaka kare kanka da haka kuma sannan manufarka babba ita ce ka isar da sakon nan ya shiga hankali ya shiga zuciya ta wanda kake so ya karbe shi har ya tuba ya bar abin da yake dawo kan hanya kun ga ashe mu muka fi bukatar a ce muna lafazi wanda ya dace Allah subhanahu wataala har yanzu cikin abin da yayi mana magana na da'awa me yace ud'u ila sabili rabbika sai ce me bil hikmati wal mau'izatil hasana ka kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati da hikima sai ce wal mau'izatil hasana malaman harkar da'awa anan suka ce in mun lura da wannan ayar Allah subhanahu wataala ya siffanta wa'azi da cewa ayi mai kyau amma ita hikima bai ce maka mai kyau ba saboda in mai hikima ce to hikima mai kyau ce mun fahimci abin kun ga ba a ce bil hikmati al husna haka wal mau'izatul husna ba shi ma a'a al mau'iza aka siffanta da cewa ta zama wa'azi ya zama mai kyau dan wa'azi yakan zama mai kyau yakan zama mara kyau duk wa'azin da za a yi shi da cin mutunci da habaici da nunan da ya fito da kokarin fito da wanda ake so a kira din a matsayin marar mutunci marar daraja mai wani laifi to za a ga cewa wanda ake magana a kansa nan ba zai karɓi abin da ake faɗi ba kai kuma babban abin da kake so shine me ba wai ka daga kanka ba a'a ka daga addini shi ko daga addini ka bi ka'idarsa sai Allah madaukaki ya taimaka la'alla ta hanyar haka kai ma sai Allah ya daga ka to daga cikin ladubban na faɗa mana billahi hiya ahsan ko ga fa qula lahu qawlan layyinan mun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaman sa da sahabbansa saboda wannan linin Allah subhanahu wataala ya siffanta shi yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik saboda rahama daga Allah subhanahu wataala ka zama mai taushi gare su inda a ce kai mai kaushin hali ne da sun watse sun tarwatse inda annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya zauna da sahabbai daga wani yayi abu kai ba ma san haka kai kaza da kaza tashi amma kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake wa sahabbai ba kaga dai mu'mine ne amma tarbiyyar da yake musu kullun sannu sannu hatta kai a ce yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallam zai tausasa masa dan tsuntsunsa ya mutu ya tambaye shi ma fa'alan nughair ai mun taba wannan zance kanin Anas dan gidan Ummu Sulaim yake tambayar sa me nughair yayi ina labarin nughair tsuntsunka na din nan nughair yaro karami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bashi ba a cikin tarbiyyar sa manya kuwa haka kullum yake bin manyan sahabban nan nasa da wanda suke daga cikin manyan da kananan kowanne zai fadi wata manƙaba ta sa wata daraja yace wani shine kaza wani shine kaza wani shine kaza a ce za ku ga wani dan aljanna kawai sai wani ya fito saboda wani hali nasa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake daga wani ya masa kuskure kai ni fa ban san wannan kar ka kare mini kar in sake ganin ka a wurin nan ai da shi kenan ba su zauna tare da shi ba don haka shi taushin hali ba tsoro bane taushin hali da hikima wasila ce ta isar da sako kuma wannan tana kasancewa ga wanda ya yarda cewa wannan sakon shine fa komai muhimmanci a wurin sa to Allah ya samu dace shi tsanani da zafi yakan kai ga har wanda kai wa tsananin nan ko ya zagi Allah ana samu ne ko ba a samu idan kana kafafa kai mai wa'azi cewa zaka ga mutane gaskiya yadda kai kake so ba yadda suke ya kamata ka ga musu su karba ba zaka ga musu da zafi Allah nan kai ka yadda da shi su ba su yadda da shi ba za su iya ga maka maganganun da za su daga maka hankali kila ma su zagi Allah to yanzu ka jawo an zagi Allah wace nasara kace shi sai Allah madauki ki cewa wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighayri ilmi kada ku zagi waɗanda suke wato bautawa wanda ba Allah ba domin me sai su je su zagi Allah da adawa kuma ba tare da wato ba tare da ilmi ba ashe idan mutum ya jawo wa addini zagi ta hanyar shi ya fara zagi to kamar in aka yi zagi addini shine sababi tun daga shi wannan hani ne duk hanin ku da Allah ya yi ya ce kar ai kaza to haramun ne idan mai wa'azi ya zagi abun bautar wasu mutane su kuma suka zagi Allah kaga kamar waye jawo zagin Allah kai ne da kai wa'azinka da zage-zage da cin mutunci ku duba wata azancen da muke yanzu na annabi Ibrahim da mu karanta wannan aya Ibrahim alaihi salam maganar da ya gaya wancan mutumi akwai wani abu na cin mutunci a ciki kawai abinda mutumin ya faɗa cewa bayan annabi Ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumitu kaga wannan me ya faɗa masa gaskiya kawai ya gaya masa ubangiji na shine mai rayarwa shine mai matarwa shikenan bai ƙara komai ba har sai da shi ya bada amsa kala shi ma sai ce ana uhyi wa yumitu ni ma haka zan rayar zan matar kuma da yayi abin da yayi ya zama cewa hujjar tasa shirme ce bata kai matsayin shubuha ma ballanta na hujja bai ce masa kai da Allah ba ma san rashin hankali ba ko bai ce masa ba ma san wauta ba bai ce masa kai idan ba za ka iya baka ba mu wuri a'a sai sake kawo masa wata sai daga ya kada shi a haka kuma sai wannan kayuwar tafi karfi saboda bai daga masa rai ba to shi yasa kullum idan mutum yana so ya ci nasara a wajen fahimtar da mutane da da'awa to ya zama mai natsuwa mai kwanciyar hankali wajen kiran da mutane suke masa in ya zama mai bacin rai ne saurin za'ala ne da shi to waɗanda suke so su ji da shi cikin sauki za su tsokane shi sun san kalmomin ma da za a amfani ku ce kaza yanzu zai harzuka daga ya harzuka kuma shikenan zai bude wuta to komai sai abu ne su kuma yan kallo galibi mutane kuna gani ko mutane ba su yi karatu ba suna gane wane ne hujjarsa tafi karfi ana samun wannan haka dai relatively wato gwargwado in ba ta an kasa hujja ba haka ta bangaren kawai yadda mutum yake magana za a gane cewa wani fa shine da gaskiya wani ko ba shine da gaskiya ba duk wanda zai hargowa to akwai alamar cewa ba shi da gaskiya wanda ko zai nutsu ya kwantar da hankalinsa akwai alamar ba abin da yake tsoro a nutse kawai magana ce ya yadda da ita yayi imani zai faɗa kuma a ba shi dama zai faɗa don haka idan mutum zai nutsu ya kwantar yanzu misali a zancen da muke har yanzu na maganar mujadala na ambata mana waɗanda ba su yadda da Allah dinnan ba a fikirorinsu irin na zamani yadda suke yada wannan hanyoyi a kun san Zakir Naik mai da'awan wannan mutumin indiya akwai wani usulubi da yakan ya taba amfani da shi da yake magana da wasu wanda ba su yadda da Allah dinnan ba yake cewa shi idan ya ga mutumin da bai yadda da Allah ba irin wannan atheist din yace farkon abin da zai yi masa shine zai congratulating dinsa zai masa barka yi masa murna har masu abin da suke cewa to ya zaka yi masa murna bayan bai yadda da Allah ba sai shi yana ganin ai duk wanda yace bai yadda da Allah ba wannan fa wani madkhal ne ba wai ina gaya muku ko dacewarsa da rashin dacewarsa ko muwafaka ta ni akan abin da ya faɗa ba a'a amma amfanin irin wannan madkhal in yace madkhal mashigar da zaka fara magana da ita sai yake cewa duk mutumin da yace bai yadda da Allah ba ai yana ga ya rage masa aiki ne me ma'ana ya rage masa aiki yadda ya fassara abin yake cewa shi da yace ba Allah ai kamar la ilaha illallah ne sai ya zo ya ce la ilaha da aka yi min rabin aikin abinda zan masa shine in bashi illallah to kaga shi wannan mahangar abin da yake hangowa shine idan zaka yi magana da mutum maimakon ka go fufu 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 da zafi kai hujjoji wanda duk yace kaza da kaza ai kaza da kaza in ya fara da wannan na farko duk wanda za a tattauna da shi cikin natsuwa ma zai saurare ka zai kalle ka ya ga me kake nufi da ka fara irin wannan zance sai kuma ka fara kawo masa hujja daya sai ta biyu sai ta uku sai a hankali don haka duk inda kake so ka ci nasara ɗan uwa musulmi mai fahimtar ko mai kokarin fahimtar da mutane to ka ja mutane a hankali din nan ka ilmantar da su gaskiya an fi samun cin nasara a wannan hanya din bugu da ƙari a cikin wannan dai magana to mu je me yiwa na tuno wannan abin zan dawo kansa darasi na biyu yau ko da yake yau na tuno shi abin da yake so faɗa yana daga cikin ladabi har yanzu wajen tattaunawa da abokin tattaunawa ko kuma masu sauraron ka ka girmama hankalinsu kada ka rena mutane hankali in ka dauki mutane duk masu da hankali to ba za su karba abin da kake faɗa ba amma ka girmama su in ka nuna cewa sun cancanci a yi magana da su to a lokacin su ma za su ga cewa ka cancanci a saurare ka wannan ladabi ne daga cikin ladabban har yanzu idan mutane suna girmama wani shugaba nasu karkatacce to karka zo ka taɓa shaksiyar shi wanda su tuba ma'ana ka zo ka ce za ka tona masa asiri a gaban magoya bayansa ko kana magana da magoya bayan nasa kai da su ko da shi bayanin ka zo ka ce bayan malamin naku ma jahili ne malamin naku ma bai san komai ba to wannan ka toshe kofar su su saurare ka ka gaya musu kai ma ka cancanci ka zama malamin da zaka gaya musu gaskiya su karba su aje wancan malamin saboda ba hujjar ka fara magana da ita ba taba shaksiya ka fara duk wanda ku zaka taba mutuncinsa to baka bude kofar da zaku shirya ba musamman da magoya bayansa amma ka tsaya kan hujja kawai abu kaza daidai ne saboda dalili kaza abu kaza ba daidai bane saboda dalili kaza Allah ya sa mun fahimta malamin ke so ku ce waglub alaihi to aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai kara fassara mana wannan tunda bamu ga haka din ya dauke shi a aikace a irin wannan ba yawwa musamman ai malamai sun ce wannan almunafiqin aka ce su munafikai ana gallaza musu saboda munafiki yayi zuciyarsa kafirci ne a bayyane bayyana imani ya fi bukatar a tsananta masa amma duk da haka kaga ko munafikan da aka zo aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa bai kashe su ba ya san wani munafiki ne wani munafiki ne me yasa bai bada umarni a kashe munafikai ba sai shi saboda kada mutane su je su rika zagayawa ana cewa a ganin mutanen mahangar mutane su rika cewa Muhammadu na kashe mutanansa saboda su mutanen waɗanda ba musulmi ba can na nesa a ganin su munafikan nan ma mabiya manzon Allah sun su ma su habbai ne ko idan yana kashe su a zo a sai wanda suke ba musulmi ba can nesa sai su ka cewa ai ga Muhammadu ma yana kashe waɗanda suke bin sa don haka sai kyalle munafikai bai kashe su ba amma maganar kausasawa da harshe su ake faɗa Allah ya sa mu gane darasi ne gaba a cikin waɗannan darussa yanbaghi lil insani ko dake kafin mu je nan akwai wani darasin wanda shine dalilin da yasa na dauko mana wannan wasu daga cikin maganganun magabata akan irin waɗannan abubuwa na jadal wani malami da ya rubutu akan wannan abu yana cewa al jadal bi qasd ifham al ghayr wa ta'jizihi shi mujadala ko jayayya in ya zama manufarka da wanda kake yin mujadalar da shi ko kake tattaunawa da shi shine kawai so kake ka kure shi a gaban mutane ka nuna gazawarsa aw tanqisihi bil qadh fi kalamihi ko kuma ka rika rage masa daraja kana sukan zancensa wa nisbatihi ila al qusur wal jahl kana dangana shi zuwa ga cewa bai iya komai ba ko yana da wata tawaya ko jahilci ko karkashewa bai iya larabci ba bai iya nahawu ba in kana tattaunawa da mutum kuma ka maida hankali akan waɗannan abubuwa sai ce jidalun mahbub wannan jidali ne haram
haramun ne mutum ya aikata haka daka haramun ne kago ka bata lokacinka wani shugaba a harkar bid'a ka mai da hankalinka kana zancen cewa bai iya larabci ba bai iya kaza ba bai iya kaza ba saboda kawai ka dauki hankalin mutane kansa a'a akwai abubuwa da yake yi da suka fi wannan shine wannan hanyar da yake kai ta bid'a wanda ba ta da kyau ka mai da hankali kan wannan kawai yana karantar da mutane kaza ba daidai bane yana cewa kaza ba daidai bane ka dauko maganganun su ka auna su da qur'ani ka dauko maganganun ka auna da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai amma magana akan shaksin sa bai iya ado ba bai iya sahula ba bai iya nahawu ba bai iya wadannan ba za su daga maka kima ba kuma ba za su taimaka ka ci nasara akan abin da zaka fada ba dan haka sai ki cewa jidalun mahdhur an ce abu mahdhur ba bizal ba bidha ma'ana wanda yake akwai hadar na shari'a akai hadar ba hadar na tsoratarwa ba a haramci ash-shay'ul mahdhur abinda aka haramta shi la najata min ithmihi illa bisukuti mutum ba zai tsira daga saban wannan abun ba wallahi sai yayi shiru ya daina wannan abu idan mutum ya daina sai Allah ya cire masa wannan saban kuma ya tuba dan mutum kaga kana aikin Allah kana wa'azi amma kuma a wa'azin nan ka samu saban Allah to me amfanin haka ya kamata ace karka jawo kanka saban Allah a harkar wa'azi a'a ka jawo kanka lada ka jawo kanka alheri kuma ka samu lada ta hanyar ashiryu ta hanyar ka me annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Ali radiyallahu ta'ala anhu wa tafiya yakin khaybar la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin na'am ko ace Allah madaukaki ya shiryar da mutum daya ta hanyar ka yafi maka da jajayen raqum wato dukiya mai yawa mai tsada mutum daya ace ya shiryu saboda maganar da kai yafi amfani gare ka duk duniyar nan da za a baka wani abu Allah madaukaki ya sa mu gane wannan don haka kada mutum ya dauki harkar wa'azi harka ce ta winning wani yaki yau kai wini an je an ce yau ka ka da wani wani kuna magana da shi yayi shiru ka ya kasa magana da kai cikinin ka ji dadi kai alfahari addinin nan ba naka bane addini na Allah ne ko da kai ko ba kai addini Allah zai tsare kayansa kai ka dauki wannan hanyar ta wa'azi hanya ce ta neman lada da shiga aljanna ba hanya ce ta wato ko cin mutuncin mutane ko nuna cewa kafi su iya magana kafi su kaza Allah madauki dai ya ba mu ikhlasi to har ya kawo mana wasu maganganu daga cikin maganganun wasu magabata malam bilal ibn sa'id yana cewa idza ra'aita ar-rajula lajujan mumariyan mu'jaban bi ra'yihi faqad tammat khasaratuhu yace in kaga mutum wanda yake lajuj nan ce lajuj mai yawan lijaj lijaj shine jidal mujadala mutum mai yawan jayayya in kaga mutum mai yawan jayayya sannan kuma mai yawan musu sannan kuma yana jiji da ra'ayinsa yana ji da ra'ayinsa ma'anan yana ji da ra'ayinsa shi yana ganin ba wanda ya kai shi wani bai isa shi ya kawo magana a ture ba ba wanda ya isa ya kawo da abin da zai faɗa yana magana da kafafa ba tawadu'u malam bilal ibn sa'id yake cewa faqad tammat khasaratuhu to wannan hasararsa ta cika ya gama hasara ke saboda me musamman a harkar addini kamar da na ambata mana ka dauki addinin nan ba na gidanku bane ba mallakar ka bane ba wata cin nasara ce gare ka a duniyance ba a'a so kake mutane su bar hanyar da suke marar kyau su dawo hanyar da kake mai kyau idan hanyar da kake akwai zagi da cin mutunci wa zai zo cikin ta Allah madauki ya sauke sannan ibnu abi laila yana cewa la umari sahibi fa imma an ukadhibahu wa imma an ughdibahu yace ni bazan jayayya ma da abokina ba ko dai ya fada in ƙaryata shi ko kuma in fusata shi ba na san in aikata abin da zan yi wannan kuma a ce garin bayyana gaskiya dan uwana ya fadi magana in ƙaryata shi ko kuma in masa ƙarya akdhibahu kenan yawa ko ya fada in ƙaryata ukadhibuhu kenan ko kuma ughdibahu in fusata shi in sa shi ya fushi to da in yi wannan gwanda kar in yi tattaunawar ma gaba daya domin ka sa dan uwanka ya fushi ka bata masa rai ka fusata shi wannan ba hanya bace ta jan hankali ba hanya bace ta tattaunawa magana dai akan wannan malamai sun yi a wurare da dama wannan malamih ra'isiyya lil manhaj as-salafi na malam ala kamar da ya ambata anan malam ala bakar kuma yana cikin wadanda suka sa masa hannu a wannan rubutu malam salih ali sheikh wato malam salih bin muhammad bin abdul aziz ali sheikh Allah ya gafarta masa yi masa wato ya saka masa da alheri abubuwa dai suna nan da yawa a wannan babin ya ayyuwa yana da kyau duk mutumin da zai shiga harkar da'awa yana da muhimmanci kullun fadar da muke yi ba ta nuna kowa bai iya bane a'a taimakawa ne nuna cewa a fagen nan akwai abubuwa da yawa in ka hangi abun ta wata mahanga to da Allah ka taimaka ka hango ta wata mahangar ma la'alla zaka ƙara wata mahangar ma za ta karu akan abinda kake da shi la'alla zaka ƙara samun habaka abinda yake tare da kai din sai ka ji dadin gaya wa mutane abinda ya kamata ka gaya musu kuma yi musu amfani Allah madauki ya tsare mu daga yin abinda yake ba don Allah ba daga cikin abubuwa ko darusa abu na biyu yanbaghi lil insani an yata'allama turuqal munadarati wannan malam Uthaymeen ne ke faɗin wannan cewa na farkon ma shine igarunsa na samu waɗannan fa'idoji yana cewa yana da kyau mutum ya koyi hanyoyin tattaunawa idan mutum bai iya hanyoyin tattaunawa ba to wani wurin shigarsa sai ta jawo matsala wanda a ce bai shiga ba akwai mutane kun san kowa da irin kudurar da Allah madauki ya bashi wani Allah ya bashi tsikewa da magana a gaban jama'a wani kuma Allah bai bashi wannan ba wani Allah ya hore masa abinda ake ce masa sur'atul badiha sur'atul badiha shine saurin tuno abu ana kawo tambaya yanzu nan zaka tuno amsar wani ya san abu amma sai ya yi tunani kafin ya tuno ba jahilin abun bane amma sai ya dan yi tunani to wanda Allah madauki ya bashi sur'atul badiha haka ake ce mata to za shi ne fi dacewa ya tattauna da wani abokin tattaunawa idan mutum ba shi da irin waɗannan abu kuma sannan ya zama mutum yana da sauran istihdarin shi ne dai abubuwan da wancan sur'atul badiha saurin halarto hujjojinka ka kawo su kusa da iya jeranta hujjojin wanne ne ya fi muhimmanci sai wanne ne ya fi muhimmanci wace hujja ce ta fi muhimmanci suna cewa kuma mutum in shi ne zai gabatar da hujjoji to ya fara kada ya fara da wadda ta fi kowace ƙarfi lokaci guda a kwambaɗe shi daga an kawo masa amsa ta sai ya rasa yadda zai in ya fara kawo mafi rauni duk da cewa shi ya san abin da ya kintsa to idan ya kada mutum da wannan mafi raunin zai ji sauƙin gamawa kuma idan ya ɗauko sauran ina jin mun taɓa ishara zuwa ga wannan a darasin minhajus sunna yawwa wanda ma ibn timiya ya ambaci waɗannan irin abubuwa na ka'idoji shi yasa har malam Uthaymeen yake cewa in mutum ya saba da littafan malam ibn timiya da ibn al-qayyim to zai samu wannan malaka din Allah zai hore masa irin wannan baiwar ta iya ja da tattaunawa duk da na so in mana magana akan wani zai fahimci wannan darasin kamar muna cewa ana koyawa mutane a riƙa yin irin wannan yawan munazara da tattaunawa din za mu ga maganganun salaf suna hani akan irin wannan munazara da yan bid'a musamman saboda yana zakulo abubuwan da ba a samu ba na fitina su fito idan musamman in ya zama a gaban ɗalibanka za a yi magoya bayanka sai wani mai bid'a ya zo ku tattauna a gabansu to a ranar abokan ɗaliban nan naka za su ji wata hujjar da aƙila a lokacin baka da ƙarfin da za ka iya bada shi sai ka yi mata shiri to kuma sai rauninka ya bayyana la'alla sai a samu kokonto akan abin da kake kira kuma ƙila jahilai ne sai ce a to yau fa malam abu kaza to shikenan kuma wannan sai ya shigar da wani kokonto dangane da addinin su shi yasa malamai suka tsoratar da mutane akan yin wannan irin abubuwa a bayyane akwai dai rubuce-rubuce da aka yi akan wannan matsalar in ɗaliban ilimi suka koma insha Allah za su samu fa'idanta akan wannan imanan dai Uthaymeen yana cewa yana da kyau mutum ya koyi wannan daga cikin littafai shi yasa malam Sa'adi abin da littafin da nake gaya mana ya karanta ya rubuta akan wannan harkar ilhadi na ambata mana sunansa jiya ko al-adillatu al-qawati'u wal-barahinu fi ibtali usulil mulhidi wannan littafin mafi duk abin da ya dauko din nan daga littafin Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim ya zazzakulo su ya hada wannan littafi din hanyoyi ne in ka san in ka iya su cikin sauki za ka yi maganin mutum in ana tattaunawa in ka karanta abin da ya faru a matsalar fitnatu alqaul bi khalqil qur'an abin da ya faru tsakanin Abdul Aziz al-Kinani da Ibn Abi Duat a gaban sarakunan a wancan zamani daular abbasiya wannan shi ma zai taimaka maka wajen koyon yadda za a tattauna ka san karfin hujja da kuma yadda ya kamata ka biyo da hujjojinka kada dai mu cinye lokaci a dalili ko fa'ida ta uku daga cikin mu koma wancan aya ba muke fito fa'idojinta fa'ida ta uku anna ni'ama qad takunu sababan lit-tughyani cewa ni'imomi da Allah zai wa mutum ashe sukan iya zama sababi na mutum ya dagawa ya girman kai ya wuce iyaka wajen yin wani abu saboda me kun ga Allah madaki ya ga mana wannan mutumin da yace ya ja da Allah ko kuma yana ja da Annabi Ibrahim wajen abin da Ubangiji yake yace shi ma yuhyi wa yumit me sababin abin nasa alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih me an ataahu Allahu al-mulka an ay bi sababi kaunihi ataahu Allahu al-mulka saboda kasancewar sa Allah ya bashi mulki ashe mulki menene ni'ima ce ashe wani idan ya samu ni'ima to ni'iman nan takan juye ta zama masa ni'ima da haka shi yasa wanda Allah ya kore masa ni'ima ta mulki ta shugabanci to yana buƙatar kuma ya samu tawadu in bai samu tawadu ta wani bangaren ba zai rika jiji da ra'ayinsa ta yadda kowa zai rika tsoron sa ba mai iya tinkarar sa ya bashi shawara to kuma wannan yana sa masa dagawa yaji cewa ba wani mai hankali sai shi kun ga wannan mulki ne ya ja ya faɗi wannan irin abu yace ai abinda Allah din yake nima zan iya saboda mai ganin cewa yana mulki shi yasa har yasa aka zo da mutum biyu ya kashe wani ya bar wani da rai dan ya nuna cewa ya isa kaga wannan menene yasa ni'ima ce akai masa amma bai gode wa Allah akan wannan ni'imar ba shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin fa'ida a rayuwa samun jarrabawa dan lokaci zuwa lokaci ka rika samun jarrabawa ta yunwa ta talauci fakiranci in kai mai kuɗi ne wata ran Allah jarrabe ka da babu yar kadan saboda ka ji cewa kai fa baka isa ba wannan na taimakawa mutum ya dawo kan mizani da fatan kuma wata ran ya koma din inda yake tunda dama haka yake so ko ba haka ba yawa haka nan a jarrabe ka da rashin lafiya dan wani lokaci in kana ji da lafiyarka wani sai ga har yana alfahari ai ni rabona da kaza ai Allah ya bani lafiya kaza da kaza to ka samu wata ran ka dan yi ciwon nan wani abu ne da zai rage maka wancan alfaharin ba za ka samu damar yin sa ba saboda babu alheri mutum ya rika alfahari abu na hudu sihhatu idafati almulkiyya li ghayrillah ingancin a dangana mulki ga wani wanda ba Allah ba an ataahu Allahu almulk a ce wani yana da mulki cewa wani mai mulki ne fadin wannan ba laifi bane sarki kaza yana da shine mai mulki kaza a wuri kaza shugaba kaza shine mai mulki a ƙasa kaza cewa wani yana da mulki ba laifi bane mun fahimci abin da ke nufi anan yawa ma'ana kar wani ya dauka cewa shirka ne a ce Allah yana da mulki wani ma a ce yana da mulki ai mulkin iri iri ne yawa mulkin ƙasa daban yake da mulkin duniya babu wanda Allah madaukaki ya bashi mulkin duniya baki daya yawa duk da akwai wata riwaya da aka roto daga wasu daga cikin tabi'ai na cewa akwai mutum hudu Allah ya ba su mulkin duniya mutum biyu mu'minai mutum biyu kafirai wannan akwai rashin ingancin ta ko kuma in ana nufin duniya sai baki daya to ba a samu wanda aka bashi duniya baki daya ba ko Alexander the Great da ake cewa shi da ma suke nufi cewa an bashi mulki ba ko ina ya kai ba akwai inda bai kai ba amma dai ya kai wurare da yawa a cikin duniya abu na biyar ان ملك الانسان ليس ملكا ذاتيا من عند نفسه لكنه معطى معطى اياه ملكin dan adam in yana da mulki shugaba ne shi a wani wuri sarki ne shi a wani wuri to Allah ne ya bashi ba mulki ne na zati ba kaman mulkin Allah mulkin Allah mulki ne zati na zatin sa da zatin Allah shine sarki da sunayen sa da siffofin sa kamalar sa shine shugaba akan kowa shine mai mulki akan kowa shine sarkin kowa Allah subhanahu wa ta'ala amma duk wanda ba Allah ba mulkin sa Allah ne bashi kuma wannan Allah madaki da ma ya ga mana qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir wannan yana nuna Allah ne ke bada mulki abu na gaba fadilatu ibrahim falalar annabi ibrahim mun fahimci darajar annabi ibrahim da falalarsa da allah ya karrama shi haifu qala muftakhiran wa mu'tazzan amama hadha at-taghiya rabbi kasancewar a gaban wannan mutumin da yake da damar ya kira wani ya sa a kashe ya bar wani ya tafi annabi ibrahim bai ji tsoro ba yace rabbi ubangijina tunda shi yana ganin kamar shi ya cancanta a ce masa ubangiji ko shi sarki amma har annabi ibrahim bai ji tsoro ba a gaban sa ya tabbatar da yana da ubangiji shi annabi ibrahim wannan ya nuna rashin tsoransa ya nuna wato falala kuma gare shi da tabbatar tauhidi a zuciyarsa dama kuma mun san annabi ibrahim shine abul anbiya kuma shine abul hanifiyyati samha shine shugaban hanifiyya shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya taba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ya koyi da kowa ba irin sai annabi ibrahim ko fattabi millata ibrahim sai akai masa ma magana da mufradi ba fattabi'u ba fattabi kabi hanyar annabi ibrahim wannan ya nuna annabi ibrahim babban mutum ne abu na gaba har yanzu isbatul af'al al-ikhtiyariya isbatu al-af'al al-ikhtiyariya lillah tabbatar da ayyuka na ikhtiyari wannan ababin al-asma' wa sifat mun yi magana sa makon da ya gabata ko cikin wannan darussan siffofin Allah ta wata mahanga ana kasa su kashi biyu sifat dhatiyya da sifat fi'iliyya fi'iliyya ina su ake cema al-af'al al-ikhtiyariya ko as-sifat al-ikhtiyariya ikhtiyariya ana nufin wanda suka koma zuwa ga zabin Allah in Allah ya ga dama yayi in ya ga dama kuma ba zai ba wannan daga ina ka samu da yace rabbi alladhi yuhyi wa yumit kaga yuhyi fi'ili ne Allah yana rayar da wanda yaso wa yumit shi ma fi'ili ne Allah yana matar da wanda yaso ashe ana dangana wa Allah al-af'al al-ikhtiyariya na gaba takwas kenan anna al-ihya'a wal-imata bi yadillahi azza wa jalla a wacin aya mun fahimci ashe ba da rai da karbarsa duka a hannun Allah suke babu mai ikon kashe wani sai Allah ya nufa babu mai ikon barin wani da rai sai Allah ya nufa duk yadda kake son mutum ba za ka iya barinsa da rai ba in Allah ya kaddara lokacin tafiyarsa ta yi zai tafi duk yadda kake kin mutum ba za ka iya raba shi da wannan rayuwar ba sai Allah ya so sai ya rubu za ka iya harba abinda kake so ka harba na sababi a harbe shi a yi menene a yanka a yi komai in Allah ya so sai wannan sababin ya ki aiki Allah ya bar shi saboda lokacinsa bai ba za ka komai mu yadda cewa a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake don haka wannan ita ce ma'anar rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangijina shine yuhyi wa wannan imani ne daga annabi ibrahim babu kokonto a ciki to mu ma mu yadda da haka cewa babu abin da zai same mu sai da nufin Allah duk mai kokarin yayi wani abu in Allah bai nufa ba babu abin da zai faru in kuma Allah ya nufa dan kokari ka dan koma babu kokarinsa lokaci yayi kuma za a tafi babu mai zama a duniya na tara hikmatu ibrahim wa jawdatihi fil munazara hikimar annabi ibrahim da kuma kyautatawarsa wajen munazara ya iya jayayya ya iya tattaunawa kwararre ne wajen musayya wadda Allah ya halatta mun sani dama wannan maganar mujadala hukuncinta ba mutlak bane kace haramun ko halal tunda Allah madauki ya mana umarni da cewa ayi duk da cewa malaman ilmul kalam sun fahimci cewa umarnin da Allah madauki ke yi a Qur'ani na mujadala wajadilhum wajadilhum kamar magana ne na wajibci ko mashru'iyyar ayi ilmul kalam mun san ilmul kalam ba ku san shi ba mun sha magana akan ilmul kalam kullun sai an fada kar mu tsaya dai akan sa lokacin mu bashi da yawa ilmul kalam ilmin nan na zaurance na koyan a tabbatar da aqida ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba ku tsaya iya wannan ya isa shine ilmul kalam tabbatar da aqida ta hanyar hankali wasu sun dauka mujadala shine wannan saboda ada zamanin khalifofin baya musamman zamanin daular abbasiyya tunda aka fassara littafin abin nan greek philosophy aka shigo da su cikin musulmi ya zama cewa ana ta kokarin karatun waɗannan abubuwa wanda na sha gaya muku shi hakun ga jikila da sanin wannan abu a wannan abun ya jawo akai ta karanta falsafa ana so daga nan aka samu wannan harkar ilmul kalam din a tabbatar da aqida ta hanyar tunani aka samu wanda ake cewa thinkers su aikin su kawai su yi tunani su ce kaza ya dace kaza bai dace ba ko da Allah ya faɗa sabaninsa sai su ce a su yadda suka tunani dace to wannan abun sai suka dauka umarnin a rika mujadala a cikin alqur'ani su ake nufi cewa su ci gaba da irin wannan mujadala din ba haka bane mujadala ta ilmul kalami ba a umarce mu da ita ba amma wajen tabbatar da gaskiya da bata ƙarya tattaunawa da waɗanda suka tafi zuwa ga ƙaryar ta halatta muddin za a bi waɗannan ladubba babu cin mutunci kuma kokarin nuna gaskiya za a yi kuma sannan an san cewa akwai hanya akwai zaman lafiya inda zaman lafiya in akwai tsoron tashin hankali to kada a yi kada a yi Allah ya kiyashe mu sannan abu na gaba ko hikimar annabi Ibrahim da kyautatawa sojojin mu nazara inda ke cewa ayyu Muhammad miske cewa sawa'un qulna inna hadha min babil intiqali min hujjatin ila awdaha minha aw qulna innahu min babi tafri'i hujjatin ala hujja abinda yake fada bayan annabi Ibrahim ya kawo masa waccan magana ta farko rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu ai ita ce ta farko bayan nan sai ya ce me qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi to wannan malamai suka tattauna wannan menene wasu suka ce intiqali ne daga hujja bayyananniya zuwa wata hujja da tafi ta bayyana shine al-intiqalu ila min hujjatin ila ma huwa awdaha minha ila ma huwa awdaha minha wasu kuma suka ce a'a za mu dauki wannan sunansa tafri'i fil hujja tafri'i ne ma'ana hujja daya ce amma aka kasa ta reshe reshe kowanne ka fada ba matsala annabi Ibrahim Allah ya hore masa iya wannan tattaunawa shikenan abin da yake so mu fahimta na darasi abu na goma الرد على علماء الهيئه لما نسمي نيكي cewa wannan ayar akwai hujja cikin ta wajen mai da raddi ga masu cewa ko rana a tsaye take wuri guda duniya ce take zagayata ko kuma duniya ce a wuri duniya ce a wuri guda rana ke zagayawa wannan maganar cewa a nasabtawa rana aiki ba iya maganar wai ganin mu bane kawai tunda Allah ya faɗi abu bai kamata a ce maganar Allah sai mun kawo mata gyara ba Allah ne yace yana zuwa da rana ta gabas da ka yadda da wannan zahirin alqur'ani ko da ka samu wani bincike na science da yace maka a ranar a wuri guda take kai ne kake juyawa da yake duniya tana tafiya nan sai haka sai dan haka yadda kuke gani ne kamar ba fitowa ce ba a'a Allah madauki ya dangana mata wasu ayyuka kamar yadda malami yake faɗa an dangana mata cewa ta ci shamsu rana tana zuwa tana sujada wannan ya zo mana a hadisi ko ta tulu shamsu matsayi shamsu Allah madauki ya gaya mana wannan mafitarta kaga tana da mafita sawa'un mafita ta bangaren ilimin hay'a a ce mafita za ta fito ta burji wata ne mai fitowa burji kaza da wani ne kaza irin wannan ko wannan ake nufi ko kuma menene amma dai Allah in ya faɗi abu to bai kamata mu bashi wani tawili mu ce ba haka ake nufi ba shine abin da malami ke nufi anan haka nan ana cewa tazulu ko ta tawara a ce zawalu shamsi rana ta gushe idan kace a rana gude take a mu ne muke tafiya a duniya shi yasa muke ganin kaman ta gushe kaman ka saba waɗannan nasoshin to bai kamata kuwa aladabin mu na gaskata alqur'ani da sunna a ce an samu waɗannan abubuwa sannan abu na kusa da ƙarshe dole kuma mu tsaya kansa shine isbatu anna man jahada Allah fa huwa kafir tabbatar da cewa duk mutumin da yace babu Allah kafiri ne wannan ai ba kokonto akan na ƙarshe duk mutumin da yake yin adalci to Allah subhanahu wa ta'ala zai shiryar da shi wannan akhzan bi mafhumil mukhalafana wallahu la yahdi alqawmaz zalimin Allah baya shiryar da azzalimai ashe kenan in mutun ya rike adalci to Allah zai shiryar da shi Allah ba mu adalci Allah ya tabbatar da mu akan hanyar adalci hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan addinin gaskiya Allah kuma ya shiryar da wanda ya karkashe daga addinin gaskiya Allah ba mu zaman lafiya a kasan tamu da nutsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk No.